اللهم ارحمنا الثواب وجنبنا الاخطاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم دايغا وتن ذوالقعدة هجرم من ذن الله صلى الله عليه واله وسلم دبو تدري حدود 39 wanda ya dace da 15 ga watan 7 miladiya ta annabi Isa alaihi salam 2018. Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na Ali ibn Abi Talib dake babban dodo cikin birnin Zariya domin ci gaba da karatun littafin Al-Ahbar. Idan za mu tuna karatunmu da ya gabata, mun yi bayani akan farlan alola. A yau da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi bayani akan sunnonin alola. Shi ne mai littafi ya ce wa sunanuhu, sunnonin alola, shi za mu yi bayani a kai yau. Sunna a wajen usuliyun da malaman hadisi shi ne zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko aikinsa ko abinda ya tabbatar da shi. Amma a wajen fuqaha suna nufin aikin da bai zama fa'ali ba, amma kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana lizumtansa. Sai dai akwai wani dalili cikin dalilai da ke nuna ba wajibi ba ne ba fa'ali ba ne. A wajen fuqaha shi suke ce ma sunna. To alola dole ne kafin sallah, kamar yadda muka sani, kuma makon da ya wuce mun yi magana akan farlansa. A yau za mu yi magana akan me sunnoninsa. وسننه غسل اليدين الى الكوعين عند الشروع. سنن الاولى نفركو اوانك هنناي زوا ويان هنو الوكاتين فار الاولى سنناتي. انان اكوي ابل لورا منغو الاولى ba mu soma da farlai ko rukunan alolan ba sai aka soma da sunna. Me yasa? Shi ma'anar wannan sunnar ta bi farlin muhimmanci ne? A'a. To me yasa? Saboda in ka ɗauki sifar alolan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abinda ya soma kenan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka dauki hadisin Abdullah ibn Zaid wanda ya tufanta alolan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da hadisin Uthman ibn Affan wanda ya tufanta alolan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da hadisai mabambanta, ba ma waɗannan ba, duk aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen alola yakan soma da wanke hannu zuwa wuyan hannu kafin a aikata komi, kuma kafin a shigar da hannun cikin ruwa a ɗiba, ko da abin alolan mai buɗaɗɗen baki ne, sai ka karkata shi ka wanke hannunka zuwa wuyan hannu ɗaya kenan, ka sake karkata shi ka sake wanke hannunka zuwa wuyan hannu biyu kenan, ka sake karkata shi ka wanke hannunka zuwa wuyan hannu a karo na uku. Wannan umunni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya inganta a hadisi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan ɗayanku ya falka a bacci, kada ya saka hannunsa a cikin ruwan da zai alola ko wanka ko ma menene. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, hadisin yace domin mutum bai san a ina hannunsa ta kwana ba, hannu mai yawace yawace ne, mai taɓe taɓe ne, kila ma ka ƙwaƙulo busasshen da ɗanye ɗanyen kashinka ka ji ƙaiƙayi a dubun haka ba ka sani ba. Annabi dai ya yi umarni da ka wanke hannunka kafin ka saka a ruwan da za ka yi amfani da shi, kuma a aikace idan ka bibiyi alolar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke hannu kafin komai a lokacin alola, na daga cikin mu'jizan musulunci. Yau duniyar kiwon lafiya tana ba wanke hannu mahimmanci a komai, domin mafi yawan cututtuka ta hannu ake samun su. Hannu shi ke taɓe-taɓe, hatta kuɗin nan da muke taɓawa wani yana da cuta a hannun shi, ya damuƙa ya baka ka damuƙa baka sani ba. Wasu cututtukan sukan naso ga wanda ya yi amfani da abin da wanda ke da shi suka yi amfani. Don haka duniya ko da na kafirci ne na kiwon lafiya, kullum suna nasiha akan a kula da wanke hannu. Mu'jiza ce ta musulunci, ba ɗan kaɗan ba. Don haka muna fatan za a kula da wannan. Wanke hannun na ambata sau uku, to ka wanke sau uku cikan sunna ne, cikar sunna ne. Amma in ka wanke sau ɗaya ya yi, in ka wanke sau biyu ya yi, amma cikar sunna ka wanke sau uku. Duk wata gaban alola da za ka wanke ta sau uku, in ma na dole ne na ɗayan ne dole, in ya wanku da kyau, na biyun da na uku sai ya koma mustahabbi, abinda za a baka lada in ka yi, ba za a zarge ka ba in ba kai ba. Farko kenan. Wal madmadatu, sai kuma sunna ta biyu, kuskure baki. Me ne kuskure baki? Malamai suna cewa al madmada shine tahriqul ma'i fil fami, ka ɗibi ruwa ka gunsa da hannunka na dama ka kaɗa shi, shine al madmada. Wasu daga cikinmu a alola ba su tantance abinda ake ce ma kuskure baki da asuwaki. In an zo an soma alola ba a yin asuwaki, ana kuskure baki ne. Wani in ya zo kuskure baki haka yake yawo da yatsansa a baki ko ina, in ya tsaruwa ba haka ake yi ba. Madmada, al-madmadatu shine ka ɗebo ruwa da tafin hannunka na dama ka gunsa, to ruwan kawai a bakinka za ka yi ta kaɗawa, ka yi sama da shi, ka yi ƙasa da shi, ka yi hagu da shi, ka yi dama da shi, ka kuskure ya kuskuru sannan ka zubar, shine al-madmadatu. Asuwaki kuwa ana yi ne kafin a soma alola. Hadisi ya inganta, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bistiwaki inda kulli wudu, ba dandai kada na matsa ma al'ummata ba, to da na ba su umurni su asuwaki duk zarafin da za su yi alola. A wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bistiwaki inda kulli sala, da na umuci al'ummata ba dan kada na matsa ma jama'ata ba, da na umuce su da yin asuwaki a duk zarafin da za su yi sallah. Sai aka ce to sunna ce idan za ka yi alola ka samu iccen asuwaki ka yi atuwaki sannan ka soma alola. Kuma sunna ce idan za a yi iqama a tada sallah ka samu atuwaki ka yi atuwaki duka sunna ce ladansu na musamman ne ga wanda ya lizimci haka. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mahimmancin yin haka ya kwadaitar da mu akan yin haka. Amma in ka soma alwala kuskura baki aka ce ka yi ba asuwaki ba, in ka sa hannu kana gogewa kana kada ruwa da yatsa kana asuwaki da yatsan ka kenan asuwa. Kawai in ka cika ruwa a bakin ka fufufufufufu sai ka zuba shi kenan. Shi ake kira mene? Al-madmadatu. Sai sunna ta uku wal-istinshaq, sai kuma shaƙa ruwa a hanci a kafafen hanci biyu. Menene shaƙa ruwa? Malamai suna cewa huwa jazbul ma'i ila al-anfi, kayi numfashi ka ja ruwa da hancinka tare da ruwa ya shiga, shine abinda ake ce ma al-istinshaqu. Sunna ce daga cikin sunnonin alola. To wannan jan ruwa ana son ka ja da kyau, wasu fa ba sa yin istinshaqi, in suka ɗan ɗoɗana ruwa a tafin hannunsu sai su bugi kafar hancinsu tare da yin istinshaqi ba. Jazbul ma ila al-am, ba ka ɗoɗana ruwa a hancinka ba wani haka ke kawai ya ɗan bubbugi hanci da danshi, ba haka ba ne ruwa sosai. Hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa balig fil listinshaqi illa an takuna sa'ima, a wajen shashaka ruwan nan ka isa matuƙa, ma'ana ka ja sosai ba kuma yanda za ka shaƙe ba, sai in kana azumi ne to sai ka ja sama-sama, domin kun san kafan hanci yana da hanyar sadarwa zuwa uwar hanji zuwa ciki, yana iya shiga ya shige. Shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiryatar da mu in ba azumi kake ba ka isa matuƙa wajen shashaka ruwa, in kuma kana azumi ka yi tsaka tsaki kada ka isa matuƙa don kar ruwa ya taɓi zarce. Shine wa balig fil listinshaqi illa an takuna sa'ima. Sunna ta hudu kenan wal listinsar, da tace ruwa daga karan hanci, tace ruwa daga karan hanci. Tace ruwa daga karan hanci shine ikhrajul ma'i min al-anfi, shi kuma sai ka huro numfashi maimakon ka ja. Ka huro wancan kuwa kaga da bambanci, lokacin da za ka shaƙa ruwa da dama za ka sa, amma in za ka fyace ana son babban yatsarka da asbaba matsiwaci, sai ka kama hancin ka fitar da ruwan. Ala samun gani duka waɗannan sunna ce cikin sunnonin alola. Hadisai sun zo daban-daban ingantattu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alola famadmada wastanshaqa wastansara, ya yi alola ya shaƙa ruwa a ya kuskura baki ya shaƙa ruwa ya fyace ruwa ya fyace ruwa. To akwai ruwayoyi da suke nuna idan ka zo kuskura baki ka ɗibi ruwa ka kuskure da ɗan raguwan za ka shaƙa ruwan ka tace, wato ka tafi da su a karo ɗaya, ka debo ka bunta ka zuba dan abin da yayi saura ka sake debowa ka sa a baki ka kada ka zuba dan abin da ka rage a hannu ka shaka ka sake guntsowa ka sa a baki ka kada ka zuba dan abin da ya rage ka shaka. Akwai kuma zancen da ke cewa kowanne za ka yi masa tsiba na musamman, wato ka ɗebi na kuskura bakinka daban, ka kuskure ka sake kuskurewa ka sake kuskurewa sannan ka shaka ka sake shaka ka sake shaka. A abubuwa masu kama da juna irin waɗannan, a mazhaba ta imamu na Maliku suna cewa ka sabunta ɗiban ruwa mustahabi ne, kada ka yi amfani da raguwar ruwa kamar yadda muka yi bayani a farko. Kuma suna da dalilan duk wanda ka yi, ana fatan insha Allahu ka dace, baka yi da ka ba in Allah ya so subhanahu wa ta'ala ka dace da sunna. Wa raddu mashi ra'ati da kuma mai da shafan kai. Makon da ya wuce mun faɗi cikin farlan alola akwai shafan kai. Kai na tsomawa ne daga inda gashi ya fito ƙarken goshi, sannan ka bibiyi duk gefen gashin kanka ta ƙasan tushen kunninka, dukkanka ne ta ƙasan tushen kunninka, dukkanka ne. Daga nan ka koma ƙeya ƙarken mafitan gashinka ake son ka shafa ko ake umurtanka ka yi shafa. Ka yi shafa ka tafi da shi zuwa ƙarken gashinka a ƙeya famali ne, wamsahu bi ru'usikum da nassin Alƙur'ani. Ka dawo da shafan kai zuwa goshi matsaran gashi sunna ce. Tafiya na farko wajibi dole, dawowa sunna. Ina ga lokacin da ya gabata mun yi bayanin shafan kai, cewa abinda ya fi ka shafe kan duka kuma ka dawo da shafan kan duka domin ka fita daga saɓanin fahimtar malamai, duk an yadda cewa shi ne mafi ɗaukaka. Inda aka ƙara ma juna ilimi, shin in na shafi wani ɓangare a kaina ya yi ko bai yi ba? Akwai masu cewa ya yi, akwai masu cewa bai ba, amma kamala ita ce a sifar manzon Allah sallallahu a sifar alolar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, cewa aka yi fa masaha bi ra'asihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'asi wa dhahaba ila qafahu ثم رجهما الى حيث بدا. Dan haka mafi cancanta kai yanda aka ce, kuma shafa ɗaya kaman yadda muka ce ka hada hannayenka kamar haka, duk da dan shi ka tafi kaga ka shafe kan sai ka dawo cikin sauki. Mun yi bayani lokaci da ya gabata cewa duk yanda kai shafan kan yayi, kamar yadda mai risala yake cewa wa kaifa ma masaha ajza'ahu idza aw abra'at, ko yaya kai shafan yayi in ka shafe dai kan duka, kai haka ne, kai haka, kai haka, kai dawo, kai haka, kai haka. To amma dai kai na farkon nan da muka sufanta ka tafi ɗaya ka dawo da hannayenka shi ya fi. Tahiyyar dole, dawowa sunna. sai sunna ta gaba wato sunna ta hudu wa mashul udhnaini sunna ta biyar ko wa mashul udhnaini da shafan fatun kunnuwa ya ake shafan kunni yadda ake shafan kunni akwai yatsun ka biyu sababa na hagu da na dama su ne za su dubi fuska akwai yatsun ka biyu ibham manyan yatsu su ne za su koma su dubi kai bayan kunni sai ka shafe waɗannan su a nan suke gashi a nan su kuma waɗannan suna ciki a shafe a duhun kunnin dan shafan kunni ciki ya fi wahala dan ciki ne da tudu da kwari da wani kwari sai mu lura dan haka in an zo a kyautata shi kada a shafi gefen kunni a ce an shafi kunni baya da sauki har yanzu kamar yadda muka yi magana a kan al-mabdumabatu wal-listin sha'u wal-listin kam akwai wanda suke ganin raguwar wanda kai shafan kai za ka yi shafan kunni da shi domin akwai ruwayar da take nuna ya shafi ya ɗibi ruwa hannu da danshi ya shafi kai ya shafi kunni akwai ruwayoyin da ke maganan ka sake samun ruwan da za ka shafi kunnin daban shi ne sunnan mu ta gaba na mai littafi da ya ce wata jididul ma'i lahuma da sabunta mai ruwan shafan lokacin da za ka shafi kunnuwarka a sami wani ruwa mustaqillan wanda da su ne za ka yi shafa ga kunnuwar taka sunna ta gaba wa tartibu bainal fa'aid wajibi ne ka jeranta farillai ba alqur'ani ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum sannan wa aydiyakum ila al-marafiq sannan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wadannan farlaini da za ka zo alwala baka wanke fuska ba sai ka wanke hannu zuwa gwiwar hannu sannan ka dawo ka wanke fuska da sani da gangar alwala ka bata yi ba baka da alola saboda ka saba ma abinda alqur'ani ya umumi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abda'u bima bada Allahu bihi a wani hadisin ibda'u bima bada Allahu bihi lokacin da za ku yi ibada kowane ibada ne to sai ku soma da abinda Allah ya soma ambato da abinda ya soma da shi alwala mun ga yanda aka yi mana tarkibi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi alwala a aikace shi ma an nuna mana yanda yayi tarkibin alwala saba ma haka saba mashiriyan alqur'ani mai girma ne da sahihiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya saba ma wannan asali guda biyu to yana cikin hatsari domin komai na iya samun sa na fitinar rayuwa da makoma wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda فيتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كذا ابن با سوقي dole ne kai kwaikwayo musulmi dan kwaikwayo ne ba dan ba ni na iya bane alkhairi duka da rahamar Allah da tsira gobe kiyama yana cikin kwaikwayan da kai na ayyukan manzon kare sharri kuma ka saba ma yanda yayi kamar yadda Abdullahi dan Fodiyo yake ambatawa wal khairu kulluhu fil ittiba wa sharru kulluhu fil ibtida wallahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu bi shar'ihi al manquli al khairu gaba daya yana tattara ga kwaikwayan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ololuwar sharri ka kaji wani abin da ba shi ne ba dan ba a bauta ma Allah da naga ya dace sai dai da abin da shari'a ta zo da shi dan haka dole ne ka yi tartibi ka soma da abin da Allah ya soma da shi me yasa muke soma wanke hannu ai mun ambata saboda mai fassara mana alqur'ani lokacin alwala da wannan sifa ya sifanta mana kuma da zaka karanta hadisin Uthman ibn Affan na sifar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sifan hadisin ko sifar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisin Abdullah ibn Zaid zaka ga wannan tartibin kaman yadda muke yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi domin an yi naqali ne tun daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sahaba zuwa ga tabi'un zuwa ga tabi'ut tabi'ina zuwa har zuwa gare mu muna fatan kuma hakiya ma ta tashi za a rinka koyi da alolar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ومن نسي فرضا to ya gama maganan sunnonin alwala kaman yadda muka gani wanke hannaye zuwa wuyan hannu kuskura baki shashaka ruwa tafiya ruwa mai da shafan kai sabunta ruwa jeran tafarle kaga guda bakwai ya ambata mana Allah ya ji kansa to kana alwala sai ka manta baka wanke fuska ba kai da hannu ka wanke hannu ya za a yi ko kuma baka yi shafan kai ba sai ka kama wanke tawu kana gama wanke kafa sai ka tuna to ya za ka yi to shine zai gaya mana yadda za mu yi wa man nasiya fa'dan wanda ya mance da wani fa'ali min a'dahi daga cikin gabubban alolarsa ya manta bai wanke ba ya tsallake shi fa in tazakkarahu bil qurbi idan baka yi nisa ba sai ka tuna kana gama wanke hannu sai ka tuna baka wanke fuska ba fa'alahu wa ma ba'dahu sai ka dawo ka wanke fuska kuma duk abin da kai bayan kafin wanke fuska wanda ya kamata ka gabatar da wanke fuska ne sai ka maimaita ma'ana ka mance baka wanke fuska ba har ka je ka wanke kafa kai shafan kai ka dawo da shafan kai kai shafan kunni ka wanke sabo amma duk ka manta baka wanke fuska ba to sai ka dawo ka wanke fuska ka sake wanke hannu kai shafan kai ka dawo da shafan kai kai shafan kunni sannan ka je ka sake wanke sabo wadancan da kai so mushi wa in tala idan lokaci yayi tsawo har kai sallah bayan ka gama sallah sai ka tuna ai san da nake alwalan nan ban wanke fuska ba ko ban yi shafan kai ba ko ban wanke hannu zuwa gwiwar hannun ba ko ban wanke kafa ba kwata kwata idan haka ya auku kuma lokaci yayi tsawo fa'ala huwa adahu sai ya dawo wannan gaban kawai zai wanki da sunan cika alolarsa wa a'ada ma salla qablahu, idan kai wata salla kafin wannan lokaci da kaje ka wanke wannan sai ka dawo kuma ka maida salla. Misali, ai ba mu dade da gama sallan maghrib ba, to yanzu kawai sai ka tuna ai ko sanda nake alola ban wanke fuska ba, to sai ka tashi tsam ka je ka dibi ruwa da niyyan za ka kammala alolanka ta wanke fuska, sai ka wanke fuska sai ka dawo ka haɗe waje guda in ka samu waje a nan, in baka samu ba sai ka fita waje sai ka maida magaruba. Ina ganin an gane, to shine abinda mai littafi yake cewa, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani waje na lam'a a kafan wani sai salla ko zai salla ya ce ko ma kai ya sake alola, ko ma kai ya alola salla ba ta yi ba. Wa in taraka sunnatan, wannan ga wanda ya bar farali kenan, to idan mutum ya bar sunna fa, kamar misali kuskura baki ko ya manta da shashaka ruwa ko ya manta da dawo da shafar kai, ya bar wata sunna kenan, fa'alaha sai ya je ya aikata abin, wala yu'idu salata, amma ba zai maida salla ba. Kasantuwar ba wani rukuni ne daga cikin rukunan alolan ya bari ba, shi ana ɗaukan wanke fuska da wanke hannu zuwa gwiwa da shafan kai da wanke sawu rukunai ne a alola. To kuma duk sanda kake ibada in baka aikata wani rukuni ba, ba wannan ibada. Kamar aikin haji yana da rukunai hudu: ihrami, tawafi, sa'ayi, tsayuwa a Arfa. Idan ka algace ɗaya baka yi ba kwata kwata ba ka da aikin haji. Idan kai ma ɗaya daga cikin illa ne, sai a ce to ga abinda za ka yi ka gyara, ka bar wani wajibi a ciki. Haka umra tana da rukunai uku: ihrami, tawafi, sa'ayi. In ka ƙi yin sa'ayi kwata kwata a umrarka ba ka da ita, in kai sa'ayi kai ihrami kake tsawafi ba ka da ita, in ka zo kai tsawafi kai sa'ayi ba kai ihrami ba, ba ka da aikin umra. To shi yasa da bambanci tsakanin abinda yake jibo ne da abinda yake sunna ce. Wa man nasiya lum'atan gasalaha wa hadaha biniyatin, wanda ya bar lam'a na wani bawan Allah, matarsa na zuwa makaranta baya zuwa, ya zo ya yi alola yana salla sai ta ga wani waje a sawun shi bai wanke ba, ga shi busasshe sauran sawun danye, ce mai gida ga lam'a na inna lillahi wa inna ilaihi, ina yake ina yake, ai dai an ji kunya. Wallahi mu je makaranta, matanmu na zuwa makaranta, wallahi mu je makaranta ba wa'azi da muhadaran da mata ba su zuwa, ai abin kunya ne ka tashi za ka yi nafila matanka ta ci gyaranka. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, fa ya kamata kai ne kai tarbiyyanta ka nuna mata addini. Kullum ana son aƙalla ka fi matanka abubuwa kamar uku: ka fi ta ilimi, ka fi ta kuɗi, ka fi ta ƙarfi. Duk abinda ta fi ka a ukun nan yana iya zama maka matsala, yana iya zama maka matsala. In ta fi ka ilimi zai ta ɗauke ka soko, in ta fi ka kuɗi ka zama mijin hajiya, sai dai ka dawo gida a ce ga makullai ta aje maka, baka san ina ta tafi ba. In ta fi ka ƙarfi ka ɗan makara a isha'i mu ja karatu da tsawo, ta sa ka a bayan ƙaure tana munawuki ina ka zaya.
ita kuma ta bi ka kyau da kwamiciya kaga ba inda za ka ce tsohon banza to sai kaga an fi zama lafiya ita mace kamar kuda ce ba fa duka ba in kana da shi za ka ga walwala kuma duk an sani in ba ka da shi ba duka ne suke maka da'a ba sai dai kai ta hakuri kawai sai kai ta hakuri a lallaba a gama lafiya shi ya sa wani mai hikima yake cewa idza sha ba sha'arul mar'i aw qalla maluhu falaysa lahu min hazzihin nasibu idan ka tsufa duk gashinka ya zan fari ko kuma aljihunka ya zan sai karfan fana an san karfan fana ke to ba ka da rabo a kansu ka yi haƙuri kawai amma yanzu ilimi ya sa sai ka ji wata ta ce ustazu nake so Allah ya ƙara mana imani to wanda ya manta da lam'a ga salaha wa hadaha lam'a kawai zai wanke ita kadai biniyatin da niyyan yana kammala wanke wannan gaba ta alola da yayi sakaci bai wanke da kyau ba wa in salla qabla zalika a'ada in yayi salla kafin ya wanke sai ya maida sallar ya maida wannan sallar wa man tazakkara al-madmadata wal-istinshaqa wanda ya tuna kuskura baki ko shashaka ruwa ba'da an shara'a fil waji bayan ya soma wanke fuska kuskura baki sunna ce shaka ruwa sunna ce bai an baci facewa ba domin ka shaka dai zaka dace yan tabaye ne to wannan fala yarju ba zai dawo ya ce zai kuskure bakin ko zai shashaka ruwan ba fala yarji'u ilayhima hatta yutimma wudu'ahu hatta ya cika alolarsa kenan kun ga bambancin sunna da farali sunna ba za ka dawo ba sai ka gama sannan ka kuskura bakin farali za ka dawo ka dafa kuma ka maimaita abin da ka yi kafin wannan da ka tsallake ko bayan wannan da ka tsallake to wannan su ne sunnonin alola kuma nan za mu tsaya na ji kaman cida ya yi yawa Allah ya sa mana albarka a abin da muka yi ya fishe mu kuskure in mun yi ya ce mana ya nuna mana daidai wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh